Sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu rare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 27 ga watan Satumbar shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
Yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump da Hillary Clinton kowannen su ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin Amurka. Yan kunar bakin wake sun halaka mutane 17 kana wasu 50 sun ji rauni a yankin Shi'a dake gudanar da ke gundumar Baghdad a babban birnin Iraki. Ba wani abin a zo a gani a cikin campaign din da Prime Minister kasar Hungary Viktor Orbán yake yi a duk faɗin da yake game da kuri'an jin ra'ayin jama'a na kasar.
To a Najeriya ko masu ruwa da tsaki a fannin kula da tattalin arzikin Najeriya sun ce nan da ƙarshen shekarar nan kasar za ta fita daga kangin matsin tattalin arzikin ta shiga. Koyaya masana ke kallon wannan ikrari?
Dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe border da kasuwancin da ya shafi border, domin a waɗannan kasuwanci na ƙasa da ƙasa wanda bankuna suke taimakawa ake yi shi ma suna samun riba.
Yau ce kuma ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bunƙasa fannin yawon buɗe ido, za ku ji irin tasirin da wannan fanni ke yi a tattalin arzikin ƙasashe. Muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki wanda Halima Jumaru za ta gabatar. To amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga Ladan Ibrahim Ayawa.
Mausare, assalamu alaikum. Yan takarar shugabancin ƙasa Amurka Hillary Clinton da wato Donald Trump kowannensu ya bayyana shirinsa game da tattalin arzikin Amurka da kuma rawar da gwamnatin za ta taka game da harkokin kasashen waje idan suka kafa gwamnati. Kowannensu yana magana ne a wajen muhawarar da suka yi a yakin neman zaɓe wanda suka yi a daren jiya Litinin gaban ɗimbin masu jefa ƙuri'a kafin ranar jefa ƙuri'ar da za a yi ran 8 ga watan gobe. A wajen muhawarar, Trump ya sake nanata cewa Hillary ba ta da ƙarfin da za ta iya shugabancin ƙasar, kuma manufofinta sun haifar da matsaloli da yawan gaske da suka addabi ƙasa, ciki ko hadda barazanar kungiyar da IS ke yi wa ƙasar. Amma ita ko Hillary Clinton cewa ta yi manufofin tattalin arzikin Trump ya fi nunawa masu hannu da shuni gata maimakon masu matsakaicin ƙarfi. Haka kuma ta ce ba ya son ya bayyana kuɗin harajinsa da ya kamata ya biya saboda bai da arzikin da yake ƙirarin yana da shi, ko kuma yana ɓoye wani abin da bai son jama'a su sani wanda na iya zame masa matsala idan aka zaɓe shi. Clinton ta bayyana wa ɗimbin masu sauraron ta cewa ta tafi ƙasashen duniya sama da 100 domin tattaunawa akan yadda za a samar da zaman lafiya lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka a zagayen mulkin shugaba Obama na farko. Sai dai Trump ya ce duk da yake tana da ƙwarewa, amma ƙwarewar nata mara amfani ne. Haka kuma ya soki lamirin yarjejeniyar matsayar da Amurka da sauran ƙasashe biyar suka cimmawa game da ƙasar Iran na sarrafa makamin nukiliya. Yan kunar bakin wake sun halaka mutane 17 kana sun ji mafiye da mutum 50 rauni a unguwar yan Shi'a da ke Baghdad babban birnin kasar Iraki. Kuma yadda rundunar wato kamar yadda rundunar yan sanda da jami'an kiwon lafiya suka rawaito, akalla mutane 8 ne suka mutu yau Talata, kana wasu 29 suka samu rauni lokacin da dan kunar bakin wake ya tayar da bom ɗin da ya yi jigida da shi a sabon yankin wato a sabon yankin harkokin kasuwancin Jadidi a Baghdad ɗin. Haka kuma wani ɗan kunar bakin waken da ya tayar da nashi bom ɗin a titin da ke hada-hadan kasuwanci na titin Baya da ke kudancin birnin na Baghdad, inda shi kuma ya dalilin mutuwar mutane aƙalla 9 kana wasu 22 suka ji rauni kamar yadda Majid ke cewa. A shafin yanar gizo da 'yan ta'adda suka saba amfani da shi, wani da ya bayyana kansa a matsayin ɗan ƙungiyar IS ya bayyana kansa a matsayin wanda yake da alhakin kai wannan harin, yana cewa ya auna 'yan ƙungiyar Shi'a ne. Waɗannan 'yan ƙungiyar Sunni sun sha kai har-haren bumabumai ga 'yan Shi'an Iraki waɗanda suke ganin suna da alaƙa da gwamnatin ƙasar ta Iraki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. ba wani abin a zo a gani a cikin yakin neman zabe da prime minister kasar wato neman jin ra'ayin jama'a da prime minister kasar Hungary Viktor Orban yake yi game da kuran jin ra'ayin jama'a da za a yi a dufadin kasar sa akan ko kasar ta amince ta karbi yan gudun hijira dake karkashin shirin da kungiyar tarayyar Turai ta tsara ko kuma a domin ko yanzu dai gaskiya ta fito fili masuka da kuma yadda gwamnati ke daukar wannan batu na masu neman mafaka a matsayin wadanda ake kallon su tamkar yan ta'adda da masu aikata ayyuka a sha wadanda tun farko ministan harkokin wajen Luxembourg ya bada shawaran cewa kamata yi ayi waje da kasar ta Hungary daga cikin kungiyar tarayyar Turai yace duk da yake masuka ba wai ya rage wa prime minister kwarin guyuwa bane wanda an san shi mutum ne mai ra'ayin riƙau wanda bai mayar da cece kuce bakin komai ba a cikin wannan shekarar adadin yan gudun hijira da yanci rani masu kwararowa kasashen Turai ya ragu kwarai da gaske amma kuma yawanci yanci rani a nahiyar Turai ya karu wannan sanarwar dai tana kunshe ne a cikin wani kundin bayanai da hukumar kula da yan gudun hijira ta fitar wadda ta ce daga watan Janairu zuwa watan Satumba yanci rani da yan gudun hijira da yawan su ya haura miliyan 25 ne suka kwarara cikin nahiyar ta Turai ta cikin ruwa wanda hakan kuma ya samu raguwa da kashi 40 daga cikin 100 idan aka kwatanta shi da na shekarar da ta gabata kamar yadda hukumar mai kula da yan gudun hijira ta duniya ta bayyana sai dai kuma adadin waɗannan mutanen da suka mutu ya karu domin hukumar ta ce sama da 3,000 ne suka hadu da ajalin su lokacin da suke kokarin tsallakawa nahiyar Turai a cikin watan Satumba.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda masu ruwa da tsaki a fannin kula da tattalin arzikin kasar suka yi ikirarin cewa nan da ƙarshen shekarar nan ne kasar za ta fita daga ƙangin matsin tattalin arzikin da ta shiga. Wakilin sashin Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu Hikaya ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana daga Abuja.
Bugun kirjin da jagororin tattalin arzikin Najeriya suka yi cewa zuwa ƙarshen bana za a shawo kan kuma bayan tattalin arziki da ya kawo kunci ga talakawa abun mara bane matukar hakan ya kai ga nasara. Nan ma ministar kudin Najeriya ce Kemi Adesun ke nuna a farkon nada su a majalisar ministoci masu zuba jari na ketare kan zo ne da korafi amma a yanzu ta ce lamarin ya sauya dan yan kasuwar na maganar hanyar shiga mu'amala hada-hadar kudi ne da Najeriya take dai masana tattalin arziki da natsumi da tana da yake sharhi kan wannan batun ga masanin tattalin arziki a Abuja Yushewu Aliyu da yace hakan zai yi nasara ne kawai in aka sauya matakin rufe kan iyaka
dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe border da kasuwancin da ya shafi border domin a wadannan kasuwanci na kasa da kasa wanda bankuna suke taimakawa ake yi shi ma suna samun riba misali sai ka dauki wanda zai je ya fitar da shinkafa buhu 100 ya ci naira 1,000 dai kaga ba karamin kuɗi bane to haka kuma wanda shi ma za a buda masa ya shigo da wannan shinkafa buhu 100 da kuɗin banki ya ci 1,000 kaga zai taimaka ma kasan zai kuma taimaka ma bankin sannan zai taimaki su ƴan kasuwa da talakawa
masanin tsumi da tanadi ko da lamuran noma Dr. Sani Yakubu Gombe na ganin kai tsaye za a cimma wannan muradin
a record da muke da shi yanzu kwana uku baya da suka gabata na dan fita dazuka na ga me ke faruwa lalle muna da yakini irin kalan abinci da za a samu yawan sa da zai fito daga shinkafa zuwa masara zuwa gero zuwa dawa kayan lambu da ikon Allah wannan matsi da ake ciki zai yi sauki ko da yake mun fara ganin yan kasuwa musamman masu kamfanoni daga can kudancin Najeriya suna turo kudin su tun masara bata ma kai inda ya kamata ta kai ba an fara sayeta
kudi ka hango cewa za a samu masu koye abinci ne kin sai ya ƙara tsada sannan su fito shi
akwai tunanin yin haka din to amma kuma matsin da ake ciki na tattalin arzikin shi wanda ya dauka ya boye bai san me gobe zata haifar ba yana tunanin idan ya ci gaba da boyewa zata iya karewa so akwai wannan abin da ake kira a turance sukan kiran shi afraid of the unknown yakan iya sa mutane su fito abin da suke da shi sannan kuma dama ai mutane idan suna nema ne suna zuwa saya shine zai sa abun yayi tsada to koda sun boye din yan kananan manoma da kullun za su yi ta trupin zuwa kasuwa su talakawa already nasu ya nuna suna da shi a gidajen su ba za su je kasuwar ba. So kaga dole kowa zai kokari ya fito da nasa. A wannan kuma muna hangen farashin zai dan rabu da talaka zai samu sa'ida da ikon Allah.
Yanzu a tuna ministan kudin Adeyo sun tace ya zama wajibi Najeriya ta ciwo bashi dan zuba kudin ga farfado da lamuran tattalin arziki. Tana mai cewa kasar ba za ta jira sai farashin fetur ya murmure ba kafin daukar matakan da suka dace. Nasura da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi.
Dangane da abin da ya shafi fannin tattalin arziki yau ce kuma ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin bunƙasa fannin yawon bude ido. To kowane irin tasiri fannin na yawon bude ido ke yi ga tattalin arzikin ƙasashen duniya? Babangida Jibril ya duba mana wannan batu a wannan rahoto da ya aika mana daga Lagos.
Yau ce ranar da hukumar da ke kula da yawon bude idanu ta Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakar da jama'a game da muhimmancin yawon bude idanu a duniya. Wadi kididdiga da hukumar kula da yawon bude idanu ta duniya ta fitar ya nuna cewa bangaren yawon bude idanu ya samar da kuɗin shiga na dala tiriliyan 1.5 a shekarar bara, abinda kuma zai ci gaba da karuwa. Bikin na bana dai ya zo ne a lokacin da kasashe irin su Najeriya ke neman hanyoyin fita daga kangin karyewar tattalin arziki tare da neman wasu hanyoyin ƙara samun kuɗaɗen shiga a maimakon man fetur da ƙasar ta dogara da shi. To kowace alfanu yawon bude idanu ke da shi a tsakanin al'umma da kasashe, tambayar kenan da na yi wa wani mai kamfanin yawon bude idanu a Lagos, Mr. Kulle Adeyemi.
I think it's high time we started paying more attention to what the potential of tourism here in Nigeria. We now see that oil is not sustainable. We need to fall back to tourism. A lot of people need to come and see the beauty of what we have here, but then we have a lot of challenges.
Yace ko shaka babu bangaren yawon bude idanu na kawo kudaden shiga ga kasashe, kuma yana samar da aikin yi ga yan kasa. Abu ne da ya kamata Najeriya ta runguma tare da kawo ƙarshen dogaro da ake yi akan man fetur. Najeriya dai ta kasance ƙasar da ta mallake guraren yawon bude idanu da shakatawa a jihohi daban-daban na ƙasar, kama daga tajin Yankari da na Kayinji da Badilar Kano ko kuma Marna ta Kofar Mata zuwa dutsen Olumo da ke jihar Ogun da makwararen ruwa na Oshun da gurara a jihar Niger. Sai dai duk da dimbin guraren shakatawa da bude idanu da kasar ke tunkaho da su, yan Najeriya da yawa na kallon yawon bude idanu a matsayin wani al'ada ta masu hannu da shuni ko kuma turawa da ke shigowa daga kasashen waje, ko kuma dai wanda suka ci suka sha. Amma ga talakawa da sauran al'umma masu neman abin sakawa a bakin salati, ko kadan wannan bai dame su ba, kamar da wannan malami yake cewa.
To gaskiya babban magana malam, mu yanzu abin da zamu ce sai mu ce mu yawon shakatawa muna ganin sa kawai al'ada ce ta wasu mutane daban, amma mu nan a da kadai muke rayuwa wajen irin shakatawa, muna maganar abin da mutum zai ci ko zai sha, ga hidima ta iyali, ga abubuwan da suka zama. Ba abin da zamu ce, sai mu ce to mun ma san da wannan ba, kawai al'ada ce.
To koya za a inganta harkokin shakatawa da bude idanu? Malam Muhammad Kabir Abdullahi, wani ma'aikacin hotel wanda kuma ya ziyarci kasar Dubai domin karin ilimi game da samun ilimin yawon bude idanu da kuma tarere baki.
Wanda ake fuskanta shine akwai karancin fahimtar muhimmancin yawon shakatawa ko kuma yawon bude ido ga yawancin al'ummar mu. Zaka ga mafi yawan masu zuwa yawon shakatawa a wannan yankin sai ga Turawa ne na yamma da kuma wasu tsaro na mutane wasu bangare da kasar nan. Ina ganin kaman gwamnati ya kamata ta kara fadakar da mutane da wayar masu da kai kan muhimmancin wannan yawo na shakatawa. Kamar a Dubai inda muka je, za ga al'umma suna shiga kasan daban-daban, suna ta bulbulo a kullum ba dare ba rana. Mafi yawan kudaden shiga ma da nan tattauna da wasu yan kasar, kashi misali kamar kashi 75 na kudin shiga su na wannan kasan yana zuwa ne daga bangaren yawon bude ido da cinikayya.
A sakonsa na bana dai ministan yada labarai da yawon shakatawa da al'adu, Alhaji Lai Muhammad, ya yi kira ga 'yan Najeriya da su rungumi batun fannoni na yawon shakatawa da bude idanu a matsayin hanyoyin samun kuɗi da kuma nishaɗantarwa, abinda kuma ya ce zai samar da miliyoyin ayyukan yi ga 'yan Najeriya, musamman a wannan lokaci da Najeriya ke neman hanyoyin fita daga ƙangin tattalin arziki da karyewan farashin albarkatun man fetur a kasashen duniya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To, a Najeriya har ila yau wani batu da ke ci gaba da jan hankulan jama'a shine batun satar shanu. Hakan kuma na faruwa ne yayin da dakarun Najeriya ke ikrarin cewa suna cin galaba akan mayakan Boko Haram. A wata hira da yayi a nan Amurka da ministan tsaron Najeriya General Manir Dan Ali mai ritaya, abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tambaye ministan ko suna sanar da irin girman wannan matsala ta satar shanu.
So sai ko har a gari na binne magaji ƙananan hukumomi amin ko kuma ƙarauka da ƙaramar hukumar binne magaji su dumburin su ina duk suna nan. Amma in ka tuna tunda ake ma gwamnati ake faɗan maganar shanun nan ba a taɓa yin ko ba sa ba mai ƙarfi irin na a ga cewa waɗannan abubuwan sai da su sai a halin wannan gwamnati ta Janar Buhari Muhammadu Buhari. Ka tuna an yi atisayi wanda kwanan baya muka je duk muka bi dazuzzukan na muka wato abu guda ne mutane ba su gane ba a cikin su akwai barayin nan ba wai waɗansu ne da waje har cikin su su mutane da su ake hadawa mutanen ƙauyuka sosai sosai da ƙauyukan da su waɗansu ake hada baki ina da tabbaci na ce ma ni har ƙauye na da garura na da suna ciki akwai su a cikin da su ake hada baki sojojin mu in za su zo ko kuma za su biyo suna waya sai su gaya musu cewa suna nan zuwa ana zuwa ba ya shikowa ba yanzu zan hada ma ba ai wata daya ba aka je Dumburun can wace karamar local government ta Zurmi aka je aka sa su a daji an isa shanu sun fi 3,000 ko 4,000 amma mutanen sun gudu kaga da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kenan su ma mutanen suna da laifi amma ya kamata a ce ko yaushe din sojojin namu na nan to amma karancin sojojin ne shi yake da za a samu muna nan muna kai kuma za mu ƙara yawan sojojin zamfara an kai bataliya guda an ƙara za mu ƙara zuwa brigade ko mu kai abin nan wanda za ta haɗu da burge guda uku waɗanda za su iya haɗe duk da zukan nan da muke da su lokaci ne
kayan taba batun Boko Haram na kai dai wai sono sojoji za su kai shekau ne
za su kai
kashe shekau
to bari in faɗa ma maganar shekau ba shekau bari in faɗa ba akwai lokacin da America ta yi shekara wajen nawa tana neman Bin Laden ko an kashe shi ko ba a kashe shi ba shekau kasashe ne amma kowa yau gobe sai ka samu shekau su ɗan ta'adda komai ko yaushe abin da suke so su nuna cewa suna nan kuma propaganda ita ce babban abin da suke yi da mutane duk waɗannan maganar chemical gas da wane ne da suke yi ai duk suna son su samu jama'a ne su ƙara firgita su sojojin Najeriya suna kokarin su kuma su yaran sun san cewa sun iyakai suna iyakai kokarin su kuma muna neman duk abin da ya kamata haƙoƙin su mu bi mu ba su don ba a taɓa yi lokacin da ake bin aka samu ƙa'idodi ko kuma support ko kuma mai ake cewa goyon baya na gwamnati irin ta lokacin gwamnatin a lokacin Buhari ba duk abin da ya kamata ƙa'idodi gwargwado da ake son sojoji su samu gwargwado ana ba su to amma ka san abu duk yadda ka yi komai ka yi dole kamin ka ce akwai 'yan cikas to su waɗannan 'yan cikokin nan muke son mu clearing mu warware su har abu ya kai ga ƙasa kamar ruwa ne yana malalowa akwai inda zai tsaya ya tsaya to abubuwan da muke neman muna yi kenan kuma gurgurdo cikin yadda Ubangiji nan da 'yan shekaru kaɗan.
Ministan tsaron Najeriya General Manir Dan Ali mai ritaya kenan a tattaunawa da suke da Ladan Ibrahim Ayawa. Don zagogo a can Najeriya na cewa karfe 4 ne ma ne da minti 19 amma a nan birnin Washington DC 11 ne na safe da minti 19. Yanzu kuma ga Halima Jumarau da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin noma tushen arziki a shirin ƙarshen da zan gabatar muku a yau. Kamar dai da masu hikima ke cewa haduwa tana tare ne da rabuwa. Idan mutuwa ko tahiya ba su raba ba lokaci na rabawa. Saboda haka masu sauraron wannan shiri lokacin ritaya zai raba ni da ku. Domin daga ranar Juma'a 30 ga wannan wata na Satumba zan ajiye aiki in yi ritaya. Ina fatan kun ji daɗin wannan shiri a tsawon shekaru 19 da na ina gabatarwa. Haka kuma ina fata kun amfana da wannan shiri.
Assalamu alaikum warahmatullah. Voice of America tare da juyayi ne Abdulrahman Danbaba daga Zaria, Nigeria nike mika saƙon barka da aji aiki lafiya ga Hajiya Halima. A hakika manoma za su kewan Hajiya Halima bisa ga gudunmuwar da take bayarwa tun farkon fara shirinta na noma tushen arziki wajen harkar burƙasa noma a ƙasashenmu. Duk lokacin da Hajiya Halima ta ji wata matsala da ta shafi harkar noma, takan jajirce wurin neman masana domin tattaunawa da samun mafita. Kuma hakika duk manoman da muke hudda da su zaka ji cewa suna san barka da irin wannan gudunmuwa. Sannan takan ba da shawarwari ga hukumomi saboda inda za a bunƙasa noma a ƙasashenmu. Hakika wannan ba ƙaramin rashi bane da manoma za mu yi a ƙasashen musamman a nan Najeriya da Jamhuriyar Nijar. To amma muna mata fatan alheri saboda a yi aiki a gama lafiya, shi ma abin san barka ne. Muna mata addu'an samun nasara da dukkan abubuwan da za ta yi nan gaba. Allah ya inganta bayanta, Allah ya sa waɗanda za su canje ta a bisa ga wannan harka na noma, Allah ya sa su jajirce kamar yadda ita ma ta yi. Mun gode, muna mata fatan alheri, Allah ya sa a gama lafiya, Allah ya taimaka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Ahmad Abubakar Dakta daga Kano a Najeriya. Wannan shiri na noma tushen arziki wanda an yi shekaru da dama ana yin shi a wannan tasha mai albarka ta muryar jama'ar Amurka, lallai ya bada gudunmawa sosai wajen faɗakar da manomanmu da suke ƙauyuka da manomanmu da suke birane waɗanda suke harkar noma da kiwo, an wayar da kansu ta hanyar tattaunawa da su, inda suke fitar da matsalolinsu, suke bayyana matsalolinsu da abubuwan da suke bukata. Ake kuma gayyatar manazarta da masana suna zuwa cikin wannan shiri na noma tushen arziki, suna yi wa mutane bayani dalla-dalla akan sabbin dabarun harkar noma da kiwo, inda ake kawo bayanai, ake kwatantawa da wasu ƙasashe da suka ci gaba, da wasu ƙasashe da suke tasowa, ake faɗakar da mutanenmu na Najeriya da Nijar da Ghana da sauran ƙasashe da suke jin Hausa, ake musu bayani dalla-dalla yadda dabarun noma suke, mutane suke amfana, suna jin daɗi, suna kuma godiya. A harkar wannan shiri, manyan mutane waɗanda suke shugabanni sun ji inda manoman suke bayyana matsalolinsu, kuma sun ji inda masana suke fitar da harkar yadda ake magance irin waɗannan matsaloli da harkar yadda ake kawo ci gaba, sun kuma amfana da waɗannan abubuwa. Shugabanni sun ji waɗannan shawarwari da kuma bayanai na manazarta da mashawarta da ake tattaunawa da su a wannan noma tushen arziki, sun kuma aikata abubuwan kuma an samu ci gaba. Gaskiya Hajiya Halima Jumrau ba ƙaramin gudunmawa ta bayar ba akan harkar noma da kiwo a waɗannan ƙasashe namu. Ba abinda za mu ce mata sai dai mu ce Allah ya yi mata albarka, Allah ya saka mata da alkhairi. Abinda ta yi manoma a Najeriya da Nijar da Kamaru da Ghana da Benin da Togo da sauran ƙasashe da duk ake jin Hausa suna matukar jin wannan shiri nata na noma tushen arziki baya wuce su. Masana da muke da su na harkar noma da kiwo ba sa barin wannan shiri ya wuce su. Shugabanni da ake da su suna jin wannan shiri kuma suna amfara. Manoma suna tafiya da rediyoyinsu har cikin gona lokacin da ake wannan program din, suna saurara don ba sa son hira ta wuce su akan abin da ya shafi harkar noma. To gaskiya wannan shiri da Hajiya Halima take yi ya kawo gudunmawa sosai, ya kawo gudunmawa sosai. Mutane an amfana, an ji daɗi, kuma muna fata duk inda take Allah ya mata albarka, Allah ya saka mata wannan shiri, kuma Allah ya ƙara ƙarfafa shi, Allah ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa. Muna fata duk wanda zai zo ya dora a kai, Allah ya sa ya dora a kan irin ƙoƙarin da take yi, tattaunawa da manoma, tattaunawa da masana, tattaunawa da manazarta. Ba na mantawa mun taɓa tattaunawa akan dabarun noma yadda aka samu a wasu ƙasashe na Turawa, har an kai ana iya sarrafa wayar hannu, a sarrafa yadda ake ba da ruwa na irrigation, yadda ake ba wa shukoki ruwa. Lokacin da ake shirin, wasu mutane suna ganin kamar abin ba zai yi ba, amma kwanan nan a cikin dai shirin noma tushen arziki din na Voice of America, na ji ana tattaunawa da wani matashi a jamhuriyar Niger, ya kirkiri wannan fasaha ta zamani kuma ana amfani da ita. To kun ga irin wannan, shi ake so a irin wannan shirin a dinga fito da sabbin dabarun harkar noma da kiwo. Mutanen mu na karkara, mutanen mu na ko ina da suke, suna jin waɗannan dabaru, suna kuma amfanuwa da su. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi.
Masaurare, sai wata rana, ko in ce sai mun saki haduwa da ku a Niger ko Nigeria ko Ghana ko Chad ko Kamaru. Na bar ku lahiya, kuma ina muku godiya da jinjina saboda jimirin sauraron wannan shiri, da fatan za ku ci gaba da saurari. Yanzu a madadin mai hada mana shirin da daidaita sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.
To Halima, sai mu ma mu ce muna miki fatan alheri. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga General Baba Sabana Apcot Yola, inda yake cewa VOA, dan Allah ku isar mini da sakon jinjina ta zuwa ga al'ummar jihar Adamawa, saboda yadda suka rungumi zaman lafiya da son junansu duk da yawan kabilu da ake da su a wannan jiha ta Adamawa State. Amma suna zaune lafiya kalau, zaka ga musulmai da kristoci suna wasa da dariya, abin sha'awa, har ma auratayya ake yi tsakanin kabila da wata kabila ta daban, duk an zamo kamar abu daya. Kai wallahi, mutanen Adamawa State kun cancanci yabo. Allah ya kara hada kawunan mu, kar mu bari tafiyar zamani da canja wannan kyakkyawar alaka da take tsakanin mu. Mu zauna lafiya mu so junan mu don ci gaban jihar tamu ta Adamawa. Daga Baba Safana Apcot Yola. Wannan sakon kuma yace muna maraba da tallafin dala biliyan 10 da bankin Raya kasashen Afrika AFDA zai baiwa Najeriya domin farfado da kuma da tattalin arzikin kasar. Da fatan tallafin zai zo akan lokaci, kuma ayi amfani da shi yadda ya dace. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ga wani sakon kuma yazo daga hannun Baffa Haruna Bajoga, yace assalamu alaikum VOA Hausa zahiri a kwana a tashi asarar mai rai. Yanzu dai jihar mu ta Gombe ta ce ka shekaru 20 cif da samun jiha. Hakika a fili take jihar tamu ta samu ci gaba a waɗannan shekaru. Muna fata Allah ya kara wa shugabannin ikon ciyar da jihar gaba, ba kama hannun yaro. Wannan sakon kuma yace muna kira ga hukumomi da su tashi tsaye haikan akan biyan da ƴan kutse ke yi wa jama'a a Yahoo email dinsu. Wannan ba karamin barazana bane ga ayyukan kasuwanci a duk duniya. Sako daga Malam Ango, malamin makaranta da Sani mai lange-lange yauri. Wannan sakon kuma daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna, yace ya Allah ka magance mana matsalar karayar tattalin arziki da sauran matsalolin da muke fama da shi a kasar mu Najeriya. Amin. Wannan sakon kuma yace yunkurin saida wasu kadarorin gwamnati da gwamnati ke shirin yi hakan wata gurguwar dabara ce, da fatan gwamnati za ta sake tunani. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, hukumomi a kasar Pakistan sun ce sun kammala gina kashi 20 na ofisoshin da ke bakin iyakar kasar da ke da iyaka da kasar Afghanistan da ake cewa yana sake wa gaga. Wannan ya sa kasar ta Pakistan ta yi kira ga kasar da yaƙi daidaita da ɗauki matakin da ya dace domin hana 'yan ta'adda shiga kasar ta Pakistan. Makwabtan biyu da suke da bakin iyaka da ke da tsawon kilomita 2,600 wanda yawanci tsaunuka ne, sun buƙaci a kawo ƙarshen gilmayyar da 'yan ta'adda ke musu da 'yan fasafauri ke a yankunan biyu.
Masaro duka-duka abinda shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu cin anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, za mu sake da muku da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Julie Discretion da ta hada shi wannan shiri, sai injiniyan Sidrak Franklin, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ga Halima da Usman da Marin Bugaji da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.